على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أو دعه من البدائع العجب العجاب وصانه من شين اللحن وطروء المهو وكل ما يستراب واجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد أنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahaliccinmu madaukakin sarki wanda ya kaddari rayuwarmu ta gudana ta kasance har zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin asabar 6 ga watan 12 hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina da shekara 1444 wanda ya daidai da 24 ga watan 6 shekara ta 2023 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara hada mu a wannan cibiya mai albarka ta Agga Islamic Center wacce take Yola jihar Adamawa bayan daukan lokaci mai tsawo ina jin tun Ramadan rabon da ni arba ko yanzu ma na shigo ne a boye sai kuka cafke ni kuka ramja ni Allah ya sa mu dace muna roƙon Allah subhanahu wata'ala duk wata addu'a da muka yi a cikin watan Ramadan da duk wata kauna ta musamman zuwa ga wani alkhairi da muka yi da duk wata ibadar da muka fuskantar da ita zuwa ga Allah ya Allah muna godiya akan falalolinka da ni'imominka waɗanda ba sa kididdigowa ya Allah muna roƙonka ka raya mu rayuwa mai albarka idan ka tashi karɓar rayuwar mu ka karɓe mu a hali mafi kyau halin da ka fusa mun saba idan za mu yi karatu a yau da karatun da muke in dai ba Ramadan ba ne karatun littafi mashuhuri mai albarka littafin babban malaminmu fadilatu al-sheikh al-doktor Muhammad ibn Abdullah Zarban al-Ghamidi rahimahullah shi ne littafin da muke karantawa na alalaita shababa ya hudu yauman ko littafin da duk mai sauraro yake kosawa ya ji yaushe za a ci gaba da wannan littafin saboda albarka da amfanin da ke cikin littafin ni kaina nikan yi kewar karatun saboda yadda nake amfana da abin da malam ya taskance a cikin littafin to amma yau ba karatun zamu yi ba ma'ana ba wancan karatun zamu yi ba saboda karatun yau karatu ne daya tal bai da Husaini Hassan ne shi kadai ma'ana babu gobe babu sati mai zuwa babu sati na gaba sai lokacin da Allah ya sa muka dawo insha Allah to wannan yasa dalili na farko kenan da yasa muka ga mu aje karatun domin mu amfana da wata fa'ida mai muhimmanci amma akwai dalilin da yafi wannan muhimmanci shine gaskiya saboda alkhairi da albarkar waɗannan kwanakin masu daraja shi yasa nayi tunani tunda waɗannan kwanakin sun fi soyuwa ga Allah subhanahu wata'ala ma'ana aikin alkhairi ya fi soyuwa ga Allah subhanahu wata'ala cikin waɗannan kwanaki to sai nace bari mi dauko aya daga cikin littafin sa wanda yafi soyuwa gare shi wanda ya saukar ga ya saukar da shi ga wanda yafi so a cikin manzannai a bayan kasa gaba daya manzon rahama sallallahu alaihi wasallam kenan mu yi tadabburin aya daya ko aya biyu daga cikin qur'ani wannan ko shakka babu a waje na ina ganin wallahu alam ya ji alkhairi fiye da mu karanta wani littafi kafin mu ci gaba jama'a yana da kyau mu fahimci cewa daga cikin manyan ni'imomin Allah ga al'umma te mana wasu kwanaki masu daraja kuma a bayyana maka su idan da an so sai a ce akwai wasu kwanaki guda goma a shekara aikin alkhairi a cikin waɗannan kwanakin sun fi soyuwa ga Allah subhanahu wataala amma ba a bayyana ga wata ni'ima kuma ga ɗaiɗaikunmu ni'ima ga ɗaiɗaikunmu ita ce duk wanda Allah subhanahu wataala ya taimake shi ya ci ribar waɗannan kwanakin to faqad faza fawzan azima wallahi alazim ya more wannan ita ce haƙiƙar morewa ta gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala mahaliccin sammai da kasai buwayayye kasaitacce mai iko sai ya ce maka ga wasu kwanaki masu daraja har ya rantse akan su manzansa sallallahu alaihi wasallam ya maka bayanin cewa babu kwanakin da Allah ya fi son a shuka alkhairi kaman waɗannan kwanakin kai kuma har yanzu bawan Allah kai minti 30 akan waya kana dannawa kai minti 30 awa ɗaya akan dakali kana jira rana ta fito ta faɗi baka karanta Qur'ani ba awa ɗaya biyu baka yi tasbihi ba baka yi salatin annabi ba kuma an zo aljanna kai ma kana so ni ma ina so eh ina so ya kamata amma ya kamata ala inna sil'ata Allahi hiya al-ghaliya abinda yake wajen Allah wanda ake nema shi yafi daraja shi yafi tsada saboda haka ya kamata ka fuskantar da duk abinda ka mallaka domin fansan wannan alkhairin da ni'imar da take wajen Allah eh tabbas ba aikin ka yake kai ka ba kyauta ce daga Allah amma akwai dan ba da zaka dasa akwai aikin alkhairi da zaka shuka har ta bayyana a zahiri cewa daga shi kake kuma kana neman neman falalar Allah babu mamaki kai nadama kai bakin cikin wucewar Ramadan ka ci jiya tsan na so in karasa wani abu na so in sauke Qur'ani ban gama ba na so in ciyar ban ciyar ba wani da wani na tuno da su sai da na gama sadaka ta Ramadan sai na tuno da su to ga lokaci ya ga lokaci da yafi na Ramadan din ma yafi na Ramadan ga lokacin da abinda kai gibi ko aka samu casgaro a cikin Ramadan to ga lokacin da zaka sukwani dokin aikin alkhairi har iyakan karshen yinka babu mamaki shekara mai zuwa ba lallai kai arba da waɗannan kwanakin ba ma'ana in kai tadabburin hadisin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam cewa babu kwanakin da Allah ya fi son aikin alkhairi a cikin su ma'ana yanzu da na ce subhanallah a cikin waɗannan kwanakin to wannan lafazin na subhanallah ba daidai take daidai yake da subhanallahi ba bayan kwanakin sun kare ba sadaka da naira 100 naira 200 a wannan kwanakin ana kaiwa 11 12 ba daya bane nafila raka'a biyu ba daya take ba astaghfirullah ba daya take ba zumunci duk wani aikin alkhairi da ka sani a cikin waɗannan kwanakin koda a second daya zaka yi shi to ana wuce ranar 10 ga wata ba yadda za a yi wannan darajar da kimar a same ta shikenan an nada waɗannan pages din kuma sai wata shekara to kullun ana gane girman abu ne daga girman wanda ya siffanta abu Allah subhanahu wa ta'ala al-azim sai ya ce maka kuma ga wasu kwanaki masu girma masu daraja masu kima kai ka san darajar ta kai daraja kimar ta kai kima to ni ma saboda in samu wannan alkhairin gaskiya shi yasa na ce bari mu wannan karatu amma asali babu niyyar karatu to din kada kwana 10 su shigo su wuce ban kulla wani majalisi ba yasa nace ni ma bari in dan lallabo in dan abin nan ana cewa daga cikin ribar duk wani abu kwanaki da kaje an ambaci alkhairi akan su daga cikin fiqhu na cin ribar kwanakin shine duk wata kofa da ka sani ta alkhairi kaje file ne a bakin kofar kaje ka rubuta sunanka a wajen waɗanda suka yi sadaka ka rubuta waɗanda suka yi zumunci an rubuta waɗanda suka yi sallah an rubuta karatun qur'ani majlisi kaza duk wata duk wani aikin alkhairi da ka sani a duniya in dai zaka iya yin shi kana da dama kar ka bari kwanakin nan su wuce baka yi ba kawai wannan ita ce shine bayani a takaice Allah ya sa mu dace duk wanda ya niyyar mun kyauta kar ya bari kwanakin nan su ba aikin alkhairi ba Allah subhanahu wa ta'ala jama'a a cikin Qur'ani ya kasa littafinsa da maganganunsa a cikin wannan littafi mai albarka zuwa gida-gida ta ɓangaren uslubi in aka ce uslubi lafizan da ake amfani da su wajen yin magana ko wajen yin wani aiki to a cikin Qur'ani akwai ababun uslubi ma'ana babin lafizza da yanayin yanda ake kawo magana akwai wasu wani babi da ake kiransa az-zawajir wal qawari' az-zawajir wal qawari' az-zawajir al-qur'aniyya ko al-qawari' al-lughawiyya az-zawajir ma'ana wani lafazi ko wata jumla ko wata aya da take fadowa cikin zuciyarka ta tayar da kai daga bacci ta farkar da kai ta fisgi zuciyarka ta fuskantar da ita zuwa aikata abinda Allah yake so ko kuma ta hanu akan abinda Allah ya hana al-qawari' daga al-qar' kwankwasa kofa ko wani abin da zai kwankwasa wani abu ya samar da wani sauti to idan aka ce al-qawari' a ilimin Qur'ani yana daukar ma'anoni guda biyu ko dai ana nufin al-qawari' ayoyin da ake kare kai daga aljanu da shaytanu da su misali ayatul kursi tana cikin qawari amana rasul al-qawari al-mu'awwadatan al-qawari al-ikhlas al-qawari was-safat farkwanta al-qawari da makamantan su mun fahimta ma'ana ta biyu al-qawari sune kalmomi da lafizza waɗanda suke yamutsa hazan mai sauraro su firgita shi da niyya aka yi din ya firgita amma firgitarwar da za ta taimake shi ya neman makan shi mafita mun fahimta yanzu laƙadar Allah ya kiyaye muna zaune ana sai wani abu ya faru wanda ana neman kowa ya sauri ya fita daga cikin masallacin nan sai ka hango wani yana zaune an yi da shi ya tashi yaƙi kuma ga wata wuta da in ya ci gaba da zama a wajen za ta zo ta kona shi to sai aka samu wani jarumi mai babban murya mai firgitarwa sai ya daka masa tsawa wannan an samu alƙari'a kenan sai yanzu ya furgita sai ya nufi kofa a guje ya arce kwalliya ta biya kudin sabulu ko an samu abin da ake so me dalili yanzu ba za ka kalli a ai an cutar da shi da wannan sautin ba a an taimake shi da wannan sautin saboda ya kauce ma abin da yafi sautin bala'i to irin waɗannan su ne alƙawari alƙur'aniya da ma'ana ta biyu lafizan da aka yi su musamman domin a firgita mai sauraro ya firgice ya ɗimauce amma tare da yaƙini da natsuwar cewa ya dawo ga Allah ya fuskanci hanyar tsira shine abin da ya kamace shi amma asalin kalmar a larabci shine duk abin da zai sauko na balbalin bala'i da zai firgita mutum wala yazalu alladhina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun aw tahullu qariban min darihim hatta yati wa'dullah ko a takaice to ma'anar alqawari' na biyu shine mawdu'in karatun to a cikin qur'ani akwai waɗannan ayoyin waɗanda aka yi su musamman da niyyar da manufar a jijjiga zuciyar mai sauraro a farkar da ita daga bacci a sanya shi yayi tunani wai ina mafita to mafitar ita ce ka koma ga Allah to waɗannan lafizan suna zuwa da sigogi da usulubai daban-daban wani lokaci suna zuwa da usulubi na tambaya wanda shi ya fi yawa tambaya tambayar da ba neman ansarta ake yi ba neman ansarta ake yi ba ana so ne usulubi ne na tarbiyya a fuskar kwakwalwarka ta yi tunani a kan tambayar to da ka samu ansar to shiga taitayinka ka koma ka yi abin da Allah yake so alam na ja'alil ardi kifata alam nuhlikil awwalin kaga tambaya ce thumma nutbi'uhum al-akhirin alam naj'alil arda mihada misali am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun tambaya ce am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun to yawanci waɗannan lafizza na tambayar suna zuwa bi kalimatin wajiza kalmomi takaitattu waɗanda ba su da tsawo araditum bil hayati dunya min al akhirah wanda wannan lafazin shine aya ta farko da na fara wannan karatun akai wannan karatun duk sanda muka samu dama za mu rika bibiyar aya daya sunan lecture kenan aya daya mai canza rayuwa to aya daya mai canza rayuwa ta farko da muka yi ita ce araditum bil hayati dunya min al akhirah wacce muka yi ta a garin Jos ayar mu ta biyu aya ɗaya mai canza rayuwa ita ma da uslubin tambaya ta zo ita ce faɗin Allah subhanahu wa ta'ala alam ya'lam bi anna Allah yara alam ya'lam bi anna Allah yara wani lokaci a Qur'ani wannan lafazin na lafazi mai motsa zuciya yana iya zuwa ba tare da uslubi na tambaya ba kawai bayani misali i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir kaga ba tambaya bace amma ƙari'a ce wannan i'malu ma shi'tum duk wanda ya san larabci ko ba ma larabci ba ya san uslubin magana ya ji babba ƙasaitacce isasshe yana cewa je ka yi abinda ka ga dama ya san ɗaurin salala aka yi wa umli lahum mun fahimta so za mu yi ta binsu dai duk inda dama ta samu wannan karatun bai da majalisi duk sanda dama ta samu za mu yi aya ɗaya mai canza rayuwa a ƙarshen karatun nan da yardar Allah ba za mu yi nutso da yawa ba tunda ba mu da lokaci sama-sama za mu yi a bakin gaba za mu tsaya amma dai in Allah ya yarda kowa zai fahimci cewa lallai wannan ayar tana canza rayuwa tana canza tunani tana seta bawan Allah amma daidai gwargwadon imaninka, daidai gwargwadon tsoron Allahnka, daidai gwargwadon yadda kake ganin kimar lafazin. Sannan na hudu, daidai gwargwadon rayuwar zuciyarka, in zuciyar tana da rai. Inna fi dhalika ladhikra liman kana lahu qalbun, haka Allah ya ce li tunzira ko li yunzira man kana hayyan wa yahiqqa al-qawlu 'ala al-kafirin. Alam ya'lam bi anna Allah yara. To fara da lafazan alam, hamzar farko a hamzatu al-istifham ko istifham taqriri wa ta'ajjubi, tambayar da ake ta mamaji wai shi wannan bai sani ba, ya za yi a ce bai sani ba, tambayar mamaji tare da tabbatar da abin da za a faɗa. A larabci, duk inda tambaya ta zo da hamza ta a, to amsarta tana zuwa ne in tabbatarwa ne za ta zo bi na'am, idan korewa ne za ta zo da la. Yanzu idan na ce a zahabta ila suq, na'am, ai na'am zahabta. Ka je kasuwa? Eh, na je kasuwa. Ko kuma ka ce la, ban je kasuwa ba. To amma idan aka kawo lam na nafi ko laisa, ma'ana ga hamza sai aka kawo laisa, alaisa ko lam alam, to amsar idan tabbatarwa ne tana komawa ne da tana komawa ne ga bala. Yanzu misali, alam nuhlika al-awwalin, bala Allahu ahlaka al-awwalin. Alam naj'al al-arda kifatan, bala ja'ala Allahu al-arda kifatan. Alam nakhluqukum min ma'in mahin, bala khalaqana Allahu min ma'in mahin. Lamma kaman tansu illaysa ne, alaysa Allahu bikafin 'abda, bala Allahu kafin 'abda. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى الله قادر على أن يحيي الموتى. ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن. ابن عباس أرويت لك وجن سيكيت شهادة الله يتشي ألست بربكم؟ بانين أبنجيجنك وداسن شي نعم لكفروا. Misali, Allah ya ce ba ni ne kaza ba, sai ka ce eh, kaga an samu matsala. Yanzu in na ce maka ba kai ne na gani ɗazu a kasuwa ba, me ansar? In ka ce eh, ma'ana ba ni ba ko admin ban sani ba dai da fulatanci ko ba kai ne muka haɗu jiya ba, sai ka ce eh, eh, ma'ana ba ni ba ne. Mun fahimta?
Eh? Ba ni ba.
To Allah ya sa mu dace. Lam harfu jazmin ko? Alam ya'lam ko ya'lam? Fi'l mudari majzum bi lam ko? Alam ya'lam bi anna باء بحرف جر زائد بأن الله أن حرف نصب وتوكيد أن الله اسم أنك يرى فعل مضارع مرفوع ليس هذا مرفوع نعم نعم مرفوع سبب في محل رفع الخبر كو سنان سيكا شيء أبنى وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره منع من ظهورها التعذر كو almuhim ba irabi ne manufar mu ba karatun da ke kasa shine abu mai muhimmanci alam ya'lam bi anna allaha yara kalmomin sune kamar haka a kalma ce tunda istifhami ne lam in ka so ka hada alam ya'lam bi a bi anna allaha yara kalmomi guda biyar zamu ji tasirin waɗannan kalmomin a cikin rayuwarmu wannan ayar ta zo ne ita ce aya ta 14 a cikin suratu mene suratu al-alaq iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa al-insana min 'alam can sai Allah ya ce kalla innal insana la yadhgha ar-ra'ahu saghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idha salla ara'aita in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa ara'aita in kadhaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara ayoyi biyar na farko na suratul alaq iqra sun sauka daban wadannan ayoyin kuma sun sauka daban duka sura ayoyi ne na gar makka dalilin saukar wannan aya da ƴan uwanta alam ya'lam bi anna allaha yara daga kalla innal insana la yatgha kissar da muka sani mashhuriya Abu Jahal ko Abu Jahil daga cikin kuskuren da muke sai a ce Abu Jahil ba Abu Jahal saboda sunansa na asali lakabin da ake masa Abul Hakam ne saboda kasaitarsa a cikin Quraishawa da basirarsa da hikimarsa da matsayinsa ana kai masa raba gaddama da rikita-rikita tsakanin kabilu to sai ya shahara da wannan sunan na Abu Hakam sai manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yace to ina hikima ina kaza sai dai Abu Jahal to in ka ce Abu Jahil to wani ne ba shi ba amma shi dai wannan mutumin Abu Jahal to wata rana ya shigo ɗakin Ka'aba sai ya tarar da wasu daga cikin manyan Quraishawa suna zaune sai yake ce musu yanzu kuna ganin Muhammadu wani lokaci ya zo ya murgina goshinsa ya yi sujada da niyyar wa yana bauta ma wani gumakanku sai suka ce muna ganin shi sai ya ce shi kuwa in ji shi shaƙiyi tsinan ne sai ya ce shi kuwa idan ya ƙara ganin shi a haka to sai yake cewa la ata'anna raqabatahu aw la u'affiranna raqabatahu bitra yace zan tabbatar da na taka wuyarsa da kafata ko kuma zan murgina goshin shi da kasa Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina to wata rana sai ga Abu Jahal ya shigo sai ga ya hango Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sujada sai ya fuskanto da sauri domin ya cika wancan alwashin nashi to ya fuskanto shi sai aka ga kawai Abu Jahal din cikin hanzari yana komawa da baya yana haka yana kokarin kare wani abu a guje yana ihu da ya koma majalisar Quraishawa aka ce ya me ya faru sai ya ce inni ra'aitu baini wa bainahu khandaqan wa naran wa hawlan wa ajniha ai lokacin da na fuskanto Muhammadu sai na ga wani kwazazzaban wuta da wani abu mai firgitarwa wanda ma ban san meye ba da fuka-fukai suna bubbugawa a tsakanina da shi fuka-fukan mala'iku ce manzon rahama sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe wani hadisin Muslim ya rawaito hadisi na 2797 manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yace laudana lakhtafathu almalaikatu udwan udwa da ya ci gaba da tagowa da mala'iku sun yi kata-kata da shi gaba bayan gaba ko tsoka bayan tsoka haka za a yi raga-raga a yi rugu-rugu da namansa kaga wannan ke tabbatar da kariya da Allah subhanahu wata'ala yake ba manzansa sallallahu alaihi wasallam kai ma kuma fa'ida a nan bawan Allah ita ce daidai gwargwadon kyakkyawar alaƙarka da Allah da yadda kake kyautata ma Allah zato da yadda kake kiyaye dokokinsa daidai gurgurdan yadda Allah zai baka mafita duk sanda ka shiga cikin damuwa ko kuma wani dan uba ya so ya kawo maka damuwa a cikin rayuwarka. To Abu Jahal da wata manufa yayin wannan domin ya hana manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ibada, shi yasa Allah ya ce ara'aita alladhi yanha 'abdan idha salla ara'aita in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa, ay ara'aita in kana 'ala al-huda wa amara bit-taqwa aw anamba aw wani wa amara ne waw, shin shi yanzu wannan la'anannan tsinannan ya gwammace wannan mumunan aiki ga bawan Allah, wanda me yake tunani in ya kasance yana kira ne zuwa ga shari'a sannan kuma yana gayyata mutane zuwa ga tsoron Allah. Da wannan lafazin malamai suka ce wannan yana tabbatar da yanayin uslubin Qur'ani wajen tattaunawa da abokin gaba, al-maw'izatul hasana kenan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ne fa ake magana akan shi, amma ake cewa ara'aita in kana 'alal huda, to shin me kake tunani in ya kasance, duk da an san tabbas ya a hakan yake. To amma tunda shi wanda ake magana da shi bai yadda ba, yanzu ana tattaunawa ne da kwakwalwarsa domin a cusa masa fahimta. Saboda haka za a kawo lafazin da ba wai yana tabbatar masa bane, amma ana gayyatar kwakwalwarsa zuwa ta yi tunani. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit-taqwa, sai Allah ya ce ara'aita in kadzaba, anan in kadzaba lamiri yana komawa zuwa ga Abu Jahal, in kadzaba wa tawalla, sai Allah ya ce alam ya'lam bi anna Allah yara, Allah ya ce shi mai wannan mummunan aikin wai bai san cewa Allah yana ganin shi bane, maganar kenan, bai san cewa Allah yana gani ba, alam ya'lam bi anna Allah yara, bai san cewa Allah subhanahu wata'ala yana gani ba. Kafin mu ci gaba, in mun lura anan za mu ga cewa ana magana akan Abu Jahal ne, amma al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab, la bi khususi sabab. Duk lokacin da kaji wani sako ya sauka akan wata a cikin wata aya, to ba ana tattaunawa ne akan, ana fuskantar da maganar ne zuwa ga shi wanda ya laifin ba shi kadai ko kuma wanda ake magana da shi, eh shi ake nufi a matakin farko, sannan kuma duk wanda zai shiga cikin yanayinsa ko siffarsa to shi ma zai iya shiga cikin wannan yanayi, ko kuma ayar da ma'anarta ta gama kowa. To wannan ayar a matakin farko eh tana magana ne akan Abu Jahal, a mataki na biyu tana magana ne akan duk wanda zai kawo ma wani bawan Allah barazana, ya kokarin cutar da shi, ya kokarin cutar da addini, ya hana bayin Allah bautar Allah da raya masallatai. Na biyu, na uku kai afwan, ayar tana dauke da sako na karta kwana ga duk mutumin da sunan shi mutum mai sauraro, to da shi ake duk abinda za ka yi ka tuno cewa Allah yana ganinka, kamar yadda za mu zo mu ji abin tambaya me yasa anan Abu Jahal din ba ambaci sunan shi ba, amma ga Abu Lahab dan uwansa shi kuma an ce tabbata ya da Abi Lahabin wata an ambace shi karara. Daga cikin dalilai shi ne Abu Lahab ashaddu mababatan ala alqalbi min waq'il hannaji, haka mai hikima yake cewa zaluncin na kusa da cutarwar wanda ka amince masa ya fi zafi fiye da a samu zuciyarka naman tsakiyar zuciyar, a samu mashi a rika caccaka zuciyar, to har gara wannan akan wannan hanyar shi yana wannan zaluncin ba. Duk mutumin banza yana so dan shi zan mutumin kirki, duk mutumin banza bai so ya ga matarsa matar banza. Yanzu ka nemo wanda yake zinace-zinace ba zai so a ce matarsa tana zina ba, to me yasa ba zai ce ita ma ta je ta yi ba? To amma shi Abu Lahab shi ya ƙara creating conducive atmosphere ne, ma'ana yanayi mai kyau gamatarsa dinta ta yashi zalincin da suke shi yasa ita ma aka ambace ta wa mar'atuhu hammalatal haqq wannan yana daga cikin dalilan da yasa aka ambaci Abu Lahab akwai dalilan suna da yawa amma saboda yin lokaci mu ci gaba alam ya'lam bi anna Allah yara shi mai wannan aikin ko kai mai sauraro ko ni ne magana wai ba mu san cewa Allah yana ganin mu ba wannan ayar ga fa'idojin da za ta iya bamu ko kadan daga cikin fa'idojin da za mu iya samu wanda su ne ita ce gabar da take canza rayuwar mutum kafin nan yara Allah yana gani da Allah ya ce bai san cewa Allah yana gani ba gani anan na daukar ma'anoni guda biyu gani na sani ar-ru'yan ilmiya gani na sani akwai kuma ar-ru'yal basariya gani na gani ngane gani na gani da gani na ilimi gani na ilimi misali innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariban yawma takunu as-sama'u kal-muhl kaga gani anan gani ne na ilimi ma'ana tunani su suna ganin cewa amma ba wai ga abin da suka gani ba gani ne na ido ba amma akwai gani na ido shine ar-ru'yal basariya to wace ake nufi anan anan duka biyun ake nufi alam ya'lam bi anna Allah yara bai san cewa ilimin Allah yana nan tare da shi duk abin da yake yi Allah ya sani ba ko kuma alam ya'lam bi anna Allah yara bai san Allah yana ganin shi ba san da yake aikata aikin idan ka dauki ma'anar farko ilimi sai ka ce wannan ayar tana tabbatar da sa'atu ilmillah subhanahu wa ta'ala yalwar ilimin Allah ilimin Allah da bai da farko bai da karshe ilimin Allah shine ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghibu al-arham wa ma tazdad wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار إلى من الله شين ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ilimin Allah shine ya'lamu sirra wa akhfa ilimin Allah subhanahu wa ta'ala shine inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama' huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha la ilaha illa huwa al aziz al hakim ilimin Allah subhanahu wa ta'ala shine wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dharratin Allahu akbar Allahu akbar ilimin Allah na shida shine wa indahu mafatihul ghaib لا يعلمها الا هو الله اكبر وما تحمل من وهو عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وهكذا دغا ايينن دهوا كو كما غني ده معنار غني نا ايدو to sai ka ce wannan ayar ta tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala gani kar ka ce ta tabbatar masa ido ta tabbatar masa gani din a Qur'ani akwai ayoyin da suka tabbatar da gani akwai ayoyin da suka tabbatar da ido to sai ka hado su gaba ɗaya ga tabbatar da gani ga tabbatar da ido laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir kaga tabbatar da gani ne ido fa tajribi ayunina da makamantan su wasna il fulka bi ayunina wahyina da makamantan irin wadannan ayoyi sai mu koma asalin karatun. Wannan ayar jama'a tana fa'idantar da kai istisharu muraqabatillah, tana koya maka har can cikin zuciyarka ka rika jin cewa Allah yana tare da kai a duk wata gabar da kake zaka aikata wani aiki. To tunda ana tare da kai ana ganin ka an sani, ashe wata rana za a bada labari ke. Me yasa yanzu idan wani ya kwamata laye wani aikin da ba daidai ba sai kwatsam ya gane wani ya ganshi sanda yake sai kokarin kashe shi ko fatar da shi domin kada ya zama future witness wanda zai bada shaida a gaba kai kididdigan aiki. Koda yana faɗa cewa ya yadda da baki amma aikinsa bai tabbatar da haka. Wannan gaba ta farko mai muhimmanci ke. Gaba ta biyu, yadda wannan aya take taimaka ma bawa rayuwarsa ta canza, ita ce muhasabatun nafs. Muhasabatun nafs da yawa tana da alaka da abin da kai da tanadi kai. Waltanzur nafsun ma qaddamat lighad, me ka aikata, me nayi jiya da shekaran jiya. Na yadda cewa a duniyan nan na zo ne saboda wata manufa, kuma akan wata hanya nike domin in kai zuwa ga wata manufa. To aiki na yana tabbatar da cewa ina da wannan manufar a rayuwata? Ko ya tambayi kanshi wannan tambaya. Ka yadda an halice ka ne dinka bauta ma Allah, to ya kake a wajen bautar? Shine primary task ɗinka, babbar manufarka a rayuwa kenan, abinda ya sa ka zo duniya. To ya kake a babin bautar Allah, duka duk wata ibadar da zaka iya hararuwa a zuciyarka? Abu na biyu, mecece manufarka a gaba? Ina zaka je? Eh, kana so ka je ka koma ga Allah ka samu rahamar Allah ka samu aljanna, to aikinka yayi daidai da na masu son rahamar Allah a aikace? Kaga wannan abin tambaya ne mai matukar muhimmanci. Duk lokacin da mutum ya taimaki kanshi wajen kididdigan aikin da yake yi, to yana rage ma kansa nauyi ne gobe kiyama. Ma'ana duk lokacin da ka zauna kai tunani shekaran nan wasu kwamacala wasu abubuwa na yi wanda ni na san ba daidai ba ne, ka nemi gafarar Allah, ka nemi rahamar Allah, to za ka ga kana ma kanka seti, kana seta kanka da kanka ne. Wanda bai wannan tunanin, to yana iyo ne a cikin teku tare da shi akwai nauyi, yana cikin tafiya kawai sai dai ya nitse lokaci ɗaya bayan da za a iya taso. Saboda haka hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kamar yadda Umar radiyallahu anhu yake cewa. Gaba ta uku, wannan ayar jama'a tana koya mana jin kunyar Allah. Jin kunyar Allah, tabbas wannan ayar tana koya maka. Tunda an tabbatar da cewa Allah yana ganina, na yadda, to ya kamata in ji kunyar mai ganina. Kowa daga cikin mu kila ya taba samun kansa a inda akwai kamera CCTV. Daga lokacin da ka zo ka zauna a wani office ko a wani waje baka san akwai kamera ba, zaman ka wallahi daban yake. Da ka daga kai kaga akwai kamera, ka gane akwai kamera a wajen, to daga nan maganar ka inda wani ne za ta canza, ba kowace waya zaka yi ba. Da in ka baje kai wani haka zaka koma ka din haka ka zama serious. Me dalili? Saboda kana tunanin wanda kake jira a office din yanzu yana ganin ka. Ko ba haka ba? Ko ba a ganin ka yanzu ba komai zaka yi ba, saboda me? Watan wata rana ka san kamarar nan tana na dan abin da kake yi, kuma za a iya danawa a gani. to ina ga nadewar mala'iku, ina ga nadan da aka yi wanda an nade sai a kiyama za ka hadu da shi. Kaga ya kamata ka ji kunyar Allah subhanahu wa ta'ala. Gaba mai muhimmanci wacce ita ce ƙarshen magana, tatbiki, abin nan yadda za ka sa wannan ayar practically a aikace. Ka zo ka buɗe baki za ka yi magana, ka tuno da cewa annallaha yara, alam ya'lam bi annallaha yara. Mutum zai yi ƙarya, alam ya'lam bi annallaha yara, wa bai san Allah yana ganin shi ba. Sanda mutum zai yi gulma ya ci naman wani, alam ya'lam bi annallaha yara. Lokacin da mutum zai kyasta ashanar gaba tsakanin mutum biyu ta annamimanci, alam ya'lam bi annallaha yara. Dan kwangila da aka bashi kwangila aka ce ga irin abin da ake so kai supply ka kawo, sai ka je ka kawo lower quality, alam ya'lam bi annallaha yara, bai san Allah yana ganin shi ba. Wanda ya yi signing a kan ƙarya, ya san ƙarya yake yi amma ya yi signing, alam ya'lam bi annallaha yara, wai bai san cewa Allah yana ganin shi ba. Wasu da suka haɗu a wata majalisa cikin dare suka yi wani mummunan mitin domin a cutar da wani, alam ya'lamu bi annallaha yara, bai san Allah yana ganin sa ba. Yana ganin su ba, wa huwa ma'ahum iz yubayyituna ma la yarda min al-qawl. Wanda yake cutar da matarsa haƙoƙinta ya danne ya zalunce ta, alam ya'lam bi annallaha yara. Matar da take ha'intar miji take cutar da shi take zaluntar sa, alam ya'lam alam ta'lami bi annallaha yara, baki san Allah yana ganin ki ba. Mai mulki wanda zai cutar da talakawa ya kwana da wasu kuɗaɗe a bar asibitoci babu magani, hanyoyi su lalace, bai san alam ya'lam bi annallaha yara, bayan ga allocation ya zo specifically for wannan aikin. Ni mai magana yanzu da nike magana da wata manufa nike magana, alam a'lam bi annallaha yara, baka san Allah yana ganin zuciyar ka yanzu da kake magana ba. Da ka tabbata sallah Allahu akbar, alam ta'lam bi annallaha, baka san Allah yana ganin zuciyar ka ba. Dan kasuwa da zai algushu ya taran tsaran sai akan ƙarya shi, alam ya'lam bi annallaha, har yanzu wai bai san Allah yana ganin shi ba. Wanda zai yi satar zamani da clicking akan wani abu na computer ya tura wani abu, alam ya'lam bi annallaha yara, a satar gargajiya da kuɗi za a da hannu za a sa a ɗauka, sanda yake ɗaukan nan bai san Allah yana ganin shi ba. Wanda zai je yi mummunar alaƙa da matar banza a waje, tun daga fitarsa takawarsa har ya je ya yi aikin albasha, bai san alam ya'lam bi annallaha yara, Allah yana kallon shi ba. Wanda zai ga wani mai imani bawan Allah ya masa izgili, alam ya'lam bi annallaha yara. Wanda zai cutar da maƙocinsa ya zalunce shi, alam ya'lam bi annallaha yara. Wanda zai ji aya gashi ta sauka ta yi kira zuwa ga kaza, ga hadisin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya yi kira zuwa kaza kuma yana da dama babu uzuri ya ki, alam ya'lam bi annallaha yara. Ɗalibi mai neman ilimi, da wace manufa kake koyon karatu? Alam ya'lam bi annallaha yara. Wacce Allah ya bata sura mai kyau take bayyana fitinar jikinta take da bayyana adanta a cikin al'umma, ta cutar da mutane, ta nuna cewa ita kafaitacciya ce ta bangaren siffarta, mata san cewa Allah yana gani, alam ta'lami bi annallaha yara, baki san Allah yana gani ba. Duk wata gaba ta rayuwarta kowace ce sai kaga cewa wannan ayar za ta iya samun wajen zama a cikin wannan gaba haka ne ko ba haka ba alam ya alam bi anna Allah yara azuminka zakkarka sadakarka alakarka da mutane wai da wace manufa ma kake alaka da mutane kana musu murmushi ne amma zuciyarka tana kyashi kyamar su tana jin aushin su kamar ka ture su su mutu alam ta alam bi anna Allah yara alam ya alam bi duk mutum bai san Allah yana kallon zuciyar ba to sai kaga wannan ayar idan ka fahimce ta kalmomi biyar amma za su yi penal beating din rayuwarka su seta ta su miƙar da tunaninka su ɗora ka a kan turba miƙaƙƙiya daga yau duk wani abin da ka tashi bawan Allah ko shaidan yana so karkacina da wannan ayar ka tuno da ita daga cikin albarkar wannan ayar ita ce da zarar ka tuna ta akan aikin alkhairi za ta taimake ka aikin alkhairin ya ƙara miƙuwa yanzu wallahi da ka zo kabbarta sallah sai ka tuno da alam ya alam bi anna Allah yara sai ka ji sallarka ta ƙara miƙa Allahu akbar sai ka ji komai yana zanzan yana tafiya ruku'unka sai ka ji kawai saurin da za ka yi ka gama sallah ma yaro da wani ya zo mai neman taimako kana da hali sai ka tuno a yanzu da yake roƙonka Allah yana gani sai ka ji kunyar Allah kai gashi dai kuma ka yi dan Allah haka ta ɓangayen ɓangaren da zuciyarka ta fara raya maka bar ka saba ma Allah bar ka yi abin da ba daidai ba sai ka tuno Allah yana ganinka kawai sai ka ji an sace maka taya a highway cus kawai sai ka ji ba za ka iya tafiya ba in kuwa ka ga mutum yana tunowa da cewa Allah yana ganinsa amma yana ci gaba da yin mummunan aiki to fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ala dhalika huwa al-khusranul mubin alama ce ta tabewa alama ce na lalacewar al'amarin mutum da sawarwar cewarsa a gaban Allah ka riƙa tuno cewa Allah yana ganinka kuma ka ci gaba aya ɗaya mai canza rayuwa alam ya'lam bi anna Allah yara yanzu da muke maganan nan Allah yana ganinmu Allah yana jinmu kowa daga cikinmu Allah ya san da wace manufa ya zauna sannan kuma Allah yana ganin ya san abinda ka ji ya san abinda na yi furuci da shi me muka yi akan wannan ilimin me za mu yi na amfanuwa da shi na ilimin alam ya alam bi anna Allah yara daga yau mun shiga wata sabuwar duniya ta wani sabon ilimi wanda kullum muna karantawa a karatun sallah suratul alaq amma fahimtar ta ƙara fadi saboda haka wannan ayar babu mamaki ita za ta zama sanadiyar ka samu jannatul firdaus kuma zalika ala Allah bi aziz ba abin da ya gagara Allah babu mamaki kuma rashin aiki da abin da ta kunsa shi zai dukunkuna mutum ya kai shi zuwa ga halaka ya Allah muna roƙonka ka sanya wannan ayar ta zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba ya Allah kamar yadda ka fahimtar da mu ma'anar wannan ayar ka taimake mu wajen aiki da abin da ta kunsa ya Allah ka ƙara mana kuzari da hanzari da himma wajen aikata duk wani aikin da kake so ka yadda da shi ya Allah ka sanya mana kyamar aikata duk wani aikin da baka so kuma baka yadda da shi ba ya Allah ko mun kankantar sa ya Allah muna roƙonka ka sanya mu daga cikin bayinka waɗanda za su koma gare ka cikin aminci su haɗu da kai cikin aminci su shiga gidan aminci ranar alƙiyama a daidai lokacin da wasu ke cikin firgici ya Allah ka amintar da mu fulicin kiyama ka raya mu rayuwa mai albarka in ka tashi karbar rayuwar mu ka karbe mu a hali mafi kyau Allah kana jin mu kana ganin mu Allah kai rida mu kai da ayyukan mu Allah kai mana gafara Allah kai mana gafara Allah kai mana gafara Allah mun yadda mun yi imani da daraja da albarkar waɗannan kwanaki ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan tsarkin mulkinka dan cikar izzarka da buwayarka da ikonka ya Allah duk wani alkhairi da wata albarka da wata ni'ima da wata falala da kake kaddara ma bayinka kake basu Allah ka bamu ya Allah duk wata kariya daga wata fitina ko wani sharri ko wata damuwa a dukiya ko a lafiya ko a imani ko a jiki ko a me ya Allah ka kare mu ya Allah muna roƙonka kai ne Allah mai iko akan komai ba abin da ya gagare ka ka azurta mu da farin cikin duniya da lahira ya Allah ka azurta mu da farin cikin duniya da lahira Allah ka ji kanmu ka ji kan iyayen mu da malaman mu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ba mu tsawon kwanaki akan alkhairi da imani da rufin asiri da lafiya da ƙarin kusanci zuwa gare ka ya Allah muna roƙonka kar ka sanya waɗannan kwanaki su ne ƙarshen haduwar mu da waɗannan kwanaki masu daraja Allah ka nuna mana gomomi masu daraja masu yawa na watan Dhulhijja shekaru masu yawa har ƙarshen rayuwar mu koma gare ka cikin aminci la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا برحمتك يا أرحم الراحمين يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار يا من لا تخفى عليه خافية من أمرنا ها نحن قد رفعنا أكف الضراعة إليك اللهم فحقق أمنياتنا وبلغنا غاياتنا يا سميع يا قريب يا رب العالمين اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وأنت على كل شيء قدير أنت الفرد لا شريك لك وأنت الأحد لا ند لك أنت إلهنا وغياثنا ومولانا اللهم فوفقنا إلى كل خير اللهم وفقنا إلى كل خير اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك من وجل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك من وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yeah. Mm-hmm. It's not that.